Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin 25 ga watan Maris shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ana jin mu ne ta tashar ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A birnin kuma su kuma za a saurare mu ne ta Alpha Radio, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a saurare mu ne a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gubal. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai.
Babban Attorney General na Amurka William Barr ya ce rahoton kwamitin bincike na musamman rabin Malabe samu wata shirya da ke nuna cewa Donald Trump ko wani da ke alaka da shi sun hada kai da Rasha domin katsalannin a zaben 2016 ba. Yau Litinin Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta sanar da kaddamar da wani bincike mai zaman kansa a harin da aka yi wasu musallatai biyu a garin Christchurch da farkon watan nan da ya kashe mutane 50. Sai kuma rikici da rikicin siyasa a Sudan ta Kudu da ya yi sanadiyar haifar da ƴan gudun hijira da suka guje gidajensu da fatan samun rayuwa mai kyau da ƴansu.
To kanan labaran kenan, kamar kuma yadda kuka ji a kanan labarai, Baba Attorney General na Amurka William Barr ya ce babu wata shaida da za iya tsaya kai a hukunta shugaba Donald Trump a cikin rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller wanda ya gudanar akan ko Russia ta yi katsalanda a zaben Amurka na shekarar 2016. Ga abin da dai masu sharhi ke faɗi.
Amma wannan kawai wato ya bada sharhi ne akan feji hukun ya tura wa majalisar dattawa ko majalisar kasa. Ko da haka na tabbata akwai abubuwa da za su
kuma dalla mayaka kuma nan ɗan aware na ƙasar Kamaru suna hana harkokin gwamnati a yankuna guda biyu da ake amfani da harshen Ingilishi
wanda suke so a ba su haƙin su magari ne suka ce ai abu ba ka yi ba za ka ji da dadi ba fa.
To bayan haka Yusuf Aliyu Harande na tafi da shirinsa na ilimin garkuwan dan Adam, sannan mu kawo muku kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Babban Attorney General ɗin Amurka William Barr ya faɗi a wata wasiƙa jiya Lahadi cewa rahoton kwamitin mai bincike na musamman Robert Mueller kan binciken katsalandan ɗin Rasha ta yi a zaben shekarar 2016 bai samu wata shaida da ke nuna cewa shugaban ƙasa Donald Trump ko wani da ke alaka da kwamitin kamfen ɗinsa ba su haɗa kai da Rasha ba domin katsalandan a zaben 2016. Amma dangane da tambayar ko Trump ya yi ƙoƙarin kawo cikas ga binciken da kwamitin Mueller ke yi, ba ya ce rahoton bai dauki matsaya ba kan ko shugaban ya aikata laifi, haka kuma bai wanke shi ba. Ba ya fitar da kanin rahoton nan mula da aka dade ana jira sakamakonsa a binciken da aka kwashe watanni 22 ana gudanarwa kan zargin cewa kwamitin yakin neman zaben Trump ya hada kai da Rasha domin ta taimaka masa. Jiya Lahadi ba ya aikewa majalisar dokokin Amurka rahoton bayan da shi mula ya miƙa ga ma'aikatar shari'ar Amurka a ranar Juma'a. Yau Litinin Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta sanar da kaddamar da wani babban bincike kan harin da aka kai wasu masallatai biyu a garin Christchurch da farkon watan nan wanda ya kashe mutane 50. Binciken da aka fi sani a New Zealand da bincike mai zaman kansa, kuma ba wai kawai yana daukar nauyin gano makasudin abin da ya faru bane kadai, amma yana gano hanyar da za a iya kare sake faruwar lamarin. Prime Minister Ardern ta ce binciken mai zaman kansa zai binciki maharin da abubuwan da ya yi a baya, sai kuma yadda ake iya samun bindiga mai sarrafa kanta a New Zealand da rawar da kafar sada zumunta ta taka a harin, sai kuma aikin 'yan sanda da na masu leƙen asiri kafin harin ya faru. Sai dai Prime Minister bata bayar da jadawalin lokacin da binciken zai dauka ana yi ba, ta dai ce ta fahimci cewa al'umma ba sa son a bar su a baya, suna jiran amsa, amma akwai buƙatar ɗaukar lokaci domin a gudanar da binciken yadda ya kamata. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rikici da rikicin siyasa a Sudan da kuma tashin hankali da ke faruwa a wasu bangaren na yankin Afirka ya yi sanadin haifar da dabban yan gudun hijira da suka guje wa gidajensu da fatan samun rayuwa mai kyau gare su da ƴaƴansu. Yawancin sun nufi Masar, inda yawan kwararar su ke haifar da rashin abubuwan bukata. Daya daga cikin yan gudun hijirar da gababban birnin Sudan Khartoum, El Hadi Usman, ya faɗa murya Amurka cewa ya yi gudun hijira daga Sudan ne saboda tsangwama ta addini. Hadi ya yi aiki a matsayin marubuci kuma ɗan jarida har zuwa lokacin da 'yan sandan Sudan suka fara tsangwamar sa, saboda ya yi radda ya koma addinin Kirista. Bayan da ya kwashe makonni a ɗaure cikin cinkoso suna cin alkama sau biyu a rana, an saki El Hadi. Daga nan ne ya gudu zuwa arewacin kasar, ya kuma shiga Masar, inda ya tafiya a ƙasa da kuma hawa motar bas har zuwa Kairo, inda ya kwashe makonni yana barci a bakin titi. An shirya Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a yau Litinin, sannan ya koma ƙasar cikin gaggawa. Ya yanke ziyarar tasa ne saboda harin roka da aka kai daga zirin Gaza. An dai shirya Netanyahu da Trump za su ci abinci a gobe Talata a fadar White House, haka kuma zai yi wa kwamitin Yahudawa Amurka jawabi. Yayi alkawarin Isra'ila za ta mayar da martani ta hanyar ƙarfi a wata sanarwa da ke bayyana sauyi a ziyarar tasa kan abin da ya kira mummunan hari kan Isra'ila. Rokar da aka harba ta fada kan wani gida tsakiyar Isra'ila arewa maso gabashin birnin Tel Aviv, inda ya raunata mutane bakwai. Sojojin Isra'ila sun zargi ƙungiyar 'yan bindigar Hamas da kai harin rokar, kuma sun mayar da martani ta hanyar aikawa da sojoji zuwa iyakar Gaza. Daga ƙarshe, kamfanin ƙera jiragen sama na Amurka, Boeing, ya ce ya shirya ganawa da matuƙa jirgi 200 a ranar Laraba, ciki har da shugabannin masu gyaran jirgin da hukumomi a lokacin da yake aikin dawo da jirgin 737 Max bakin aiki biyo bayan wasu haɗari biyu da aka samu. Kamfanin ya faɗi a wata sanarwa cewa yana aikin samun ganawa da duk matuƙa jirgin 737 Max da kuma shugabannin hukumar kula da safarar jiragen sama. Kwamitocin da ke kula da harkokin juna na kamfanonin jiragen sama da hukumar sufurin sama a faɗin duniya da suka jingina jirgin 737 Max a farkon watan nan, bayan da jirgin ƙasar Habasha ya haɗari. Binciken bayanan jiragen da aka yi ya nuna ministan sufurin Habasha ya ce akwai alamu masu kama da juna a hatsarin da jirgin Indonesia ya yi a watan Oktoba da wanda ya faru a Habasha. Boeing yana aikin sabunta wata manhajar jirgin wadda hukumar jiragen sama ta Amurka ta bukata a yi zuwa wata mai zuwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban Attorney General ɗin Amurka William Barr ya faɗi a wata wasiƙa jiya Lahadi cewa rahoton kwamiti mai bincike na musamman Robert Mueller kan binciken katsalanda da ake zaton Rasha ta yi a zaben shekarar 2016 bai samu wata shaida da ke nuni cewa shugaba Donald Trump ko wani da ke da alaka da kwamitin kamfen ɗinsa sun yi haɗin baki da ƙasar Rasha ba domin su yi wannan katsalanda a zaben. Dalili kenan da ya sa na tuntuɓi Aminu Yakubu Lami, wani mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum, ga kuma abin da yake cewa.
To, game da wato order da aka ba shi Mueller da aka yi, wato da aka kirkiro wannan kwamiti na bincike na musamman, aka sashi akai, wato na ɗaya daga cikin abin da aka babba abin da aka ba shi ne bincika cewa ko President Donald Trump ko kuma campaign ɗinsa sun haɗa baki da Russia don su yi makarkashi a Hillary Clinton, wato su shiga, wato su infiltrating wato process ɗin zaɓe na ƙasar nan. To, a game da abin da rahoton da muke samu dai zuwa a yanzu, babu alamun cewa sun haɗa wannan kai da su gwamnatin Russia. To, amma kuma akwai wasu abubuwa wanda har yanzu ba mu sani ba, tunda akwai abubuwa kamar cewa ko shi Trump da President Trump wato ya yi neman shiga matsalan bincike saboda lokacin da ya koyi wancan wato tsohon director na FBI ko Comey ya koyi shi saboda wannan binciken ne. So, saboda haka akwai abubuwa da yawa, tunda kaga rahoton ga alamu yadda muke ji rahoton ne wato page guda 800 ne, amma wannan kawai wato ya bada sharhi ne akan page 4 ya tura wa majalisar dattawa ko majalisar ƙasa. Saboda haka na tabbata akwai abubuwa da yawa da su, tunda kaga akan wannan babban matsala cewa ko wato ya kore komai saboda ya dakatar da zabe.
To abinda mutane da dama suke mamaki shine idan ka duba a cikin wannan binciken da ake yi akwai mutane wanda yake suna da alaka da ainihin Trump din wasu ma suna cikin campaign dinsa an sabe su sun yi hulɗa da Rasha da sauransu kuma a ƙari a ce ba a samu wani abu wani shaida dake tabbatar da shugaban ko kuma sun hada baki da Rasha sun yi wasu abubuwa da babba.
Wato in ba an samu cewa shi Trump ne shi da saninsa a kai wannan abun ba ko kuma da yardansa zai yi wahala a hukunta shi. Shi yasa za ka ga wato ai yanzu akwai wasu a cikin wanda suka masa aiki wasu ma sun ɗaya ko biyu sa sun je kurkuku wasu kuma suna kan hanyar zuwa kurkuku. To in su kansu ne kawai suka yi wato don su da alama Trump wato zuciya su ga cewa ya ga cewa sun taimaka masa wajen zaɓe don su samu cewa wani mukami a gwamnatinsa. Ba za a in ba a tabbatar cewa yana da hannu a ciki ba wato kamar cewa ya sani kafin a fara kuma ya yarda da shi abinda suke yi zai yi wahala wato a hukuntar da shi. Amma kamar yadda na ce tabbata watakila don zuwa wasu shekaru masu zuwa har biyu watakila da zuwa zaɓe na gaba na shugaban ƙasa za a ci gaba da magana da tattaunawa da irin wannan bincike-binciken saboda kamar yadda na ce maka shi wato Attorney General ya tura wa majalisar dattawa da kuma majalisar kisa kasa.
To sai dai akwai abinda ainihin majalisun suke kira a kai shine ba wannan shafi hudu da ya basu ba na takaitaccen bayaninsa na farko da yi a suna bukatar a bayyana ainihin baki ɗayan report din ne ga jama'a. Kana ganin hakan wani kokari wannan Attorney General yake yi ne don ya boye wasu abubuwan da ba sa so a gani?
Gaskiya ba zan iya faɗa ba saboda ban san zuciyarsa ba. Allah kada ya san zuciyarsa. Zai yi haka ne zai yi kuma ba haka ba ne. Amma kuma dai su 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar kasa duka da Republicans da Democrats suna so jama'a su ga wannan rahoto. To saboda haka aka gani aka fara bincikawa nan ne za mu san daidai me yake cikin wannan wato rahoto na Mula.
To shi shugaban ma ya ce ko wannan rahoto din ya fito a bainin jama'a bai da ba saboda ba shi da wannan abin. To me kake ganin yasa shi Attorney General William Barr yake jan kafa wurin fito da wannan rahoton ga jama'a?
Eh to kasan yan siyasa zai iya yiwa Donald Trump da ya faɗa a fili amma kuma su hada baki da shi Attorney General Barr din ya jan kafarsa kafin ya wato ya bada wannan rahoto din.
To menene makoman Trump a wannan dambarwar siyasar da ake?
To sai Allah kare ya sani ba amma yanzu dai yanzu kaga ihun da yake cewa ba a same shi da wani laifi ba asun da abin da yake tafada kenan koyaushe sai dai kawai mu tsaya mu gani nan zuwa shekara guda zuwa shekara biyu na tabbata abubuwa za su fara fitowa in muka ga cewa duka wato rahoton an fitar da shi fili ko kuma mafi yawa an fitar da shi.
Kuma da tattaunawar mu da Aminu Yakubu Lami kenan wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum. To bari mu je Jamhuriyar Kamaru inda mayaka in aware suke ci gaba da gudanar da harkokin su wanda ke kawo ma kasuwanci da ma harkokin gwamnati tsaiko a wato jihohi guda biyu wanda ake amfani da harshen English a wannan kasar. To bari mu je ga Awal Garba wanda ya shirya mana rahoto akan wannan batu.
Yan awarin kasar Jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da kawo tseko ga gwamnatin kasar musamman ma wajen garkuwa da manyan ma'aikatan gwamnati da ma dalibai har ma da hana gudanar da harkokin kasuwanci ko aikin masana'antu da kamfanonika na wannan bangaren a kowace ranar Litinin. Wannan ne yasa na tambayi Alhaji Abdulkadir mazauni ne a birnin Baminda hedkwatar jihar Arewa maso yammacin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ko wani hali suke ciki a yanzu haka?
Yaki ake yi to kaga yaki na hana abubuwa da yawa to mu ne da muka gani sai mu bi sunna annabi yake lokacin fitina mu zauna mu yi shiru kuma mu ga inda abubuwa take tafiya mu yi namu abin decision din mu bi amma yanzu kan wanda suke so a ba su hakkin su magari mu suka ce ai abu ba ka yi ba ba za ka ji da dadi ba fa kowa da kan kowa da kowa yake ba za ka je kasuwa ba ai kai ba za ka yi tafiya ba
to ya kaman gwamnati ba ta kawo muku wani gudunmowa ko taimako wajen ganin cewa
ba wani abin da suke yi tsara suke yi su kama mutane in kai magana a kama ka in kai wannan zo a harbe ka in aka yi dan fitina a cikin anguwa an tafi a zo a kona mutane gidaje a kashe mutane to a aikin su kenan yanzu muna bi masu zuwa kauye su fata kantuna su yi taka gwamnati kan yanne halin su kamar mu gani ba mu ga aniyan tsayar da wannan abin ba in ka tambaye ni muna gani su ne masu ke ƙara wutar a kan abin sabila kaga sojoji suna jin daɗi a bayan wannan abin ba dama
na'am to yanzu majalisar ɗinkin duniya kowa ko wasu ƙungiyoyi na duniya ba su kawo muku wani taimako ba ko agaji
eh to suna eh to wanda suka wanda aka kokona musu gida waɗansu da suka bar garnukan suka je wani ƙauye daban ko wani gari daban sai ana dan taimaka musu majalisar ɗinkin duniya nake ji ta dan taimaka musu da dan abinci da wani amma to amma maganan a tsakan ta wannan abin ayi turhu ko ya za a yi kan to ba duk ba mu ji ba
to me fatan ku a yanzu haka a can bangare na Baminda me fatan ku ku
fatan mu shi gwamnatin Cameroon din su bar mutane nan da suka kama a Togo bare wanda suka je suka dauko daga Nigeria nan inda sun bar su zai hankalin mutane sai dan kwanta kuma a take kowa da kowa da aka kama shi game da wannan abin ya cire sojojin shi sojojin ne suke kara wutan ne cire sojoji sai a zauna a yi magana don kaga in ya so a yi fada ko shekara 100 ne za a dawo a yi magana za a dawo a zauna kan tebura a yi magana inda ya san da hakan nan da sai wannan yanzu da mutane suna mutuwa mutum ya yi wa wahalan ya yi wa kamar yanzu hakan nan gida muke ba mai fita
da wani rana ne ba kwa fita ku gudanar da kasuwancin ko harkokinku
litini dugon litini kuma ran da ake kai shugaban yan garin kotu sai a ce kada fita
na da mijin ta bakin gwamnatin jihar ko waɗansu maƙarabansa amma abin ya faskara wannan tashin hankali dai da ƙasar jamhuriyar kamaru ta tsunduma a ciki ga dukkan alamu wankin hula yana neman ya kai gwamnatin ga zuwa dare Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar kamaru
kuma da la'agaida Muhammadu Awal Garba sai dai kada shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 11 ne da minti 17 na safe a nan Washington ga Yusuf Aliyu Harande da shirin ilimi garkuwan dan Adam
ilimi garkuwan dan Adam
can hakika ba da tangarda ba allura
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka allahumma amin a cikin shirin namu na wannan lokacin za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata cikin tattaunawa da muke yi da Alhaji Jafar Sani kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna wanda yake ma al'ummar jihar Kaduna albishir akan wasu sababbin tsare-tsare da a gwamnatance suke da su domin inganta ilimi a jihar
ilimi dukiya ne ilimi arziki ne ilimi dukiya ne
fatan gwamnati shine waɗannan wuraren da yake ba su da daman over the years sun samu matsala wurin samun malaman da ya kamata su zo wurin kuma yawan da ya kamata za su sami malamai yanzu a nan na uku shine kanshi in ka lura makarantun da suka fi lallacewa sosai shine irin waɗannan makarantun da suke ƙauyuka to an yi shiga daga 2016 da muka fara aiki zuwa ƙarshen Disamba na 2018 an samu gyara karatu 500 a jihar Kaduna a su waɗannan makarantu guda 500 ɗin yawancin kusan alƙalaman da suka ba mu kusan kashi 40% a cikin karkara suke to wannan ba ƙaramin dabara ba ce dabara na farko shine iyaye da suke ganin da me zai sa in kai yaro makarantar da ba kujera da zai zauna ko kuma ba malifi a saman ɗakin da yake zaune ko ko Allah ma da ake rubutu ya lallace ba Allah ba kuma alli da za a yi rubutu a kai kaga yanzu sun samu ƙwarin gwiwan ganin cewa makarantun nan zai sa ya ba su sha'awan kawo yara yara kuma su zauna su koyi darussan da ake so su koya ta nan ƙaurin suna da muka yi a arewa da duniya gaba daya wato jihohin arewa sun yi ƙaurin suna wurin yawan yara waɗanda ya kamata su zama a makaranta amma ba su a makaranta wato out of school children kenan wannan muna ganin in Allah ya yarda an fara a jihar Kaduna an fara dosan wannan matsala kai tsaye saboda waɗannan gyare-gyare da aka yi da kuma inganta fannin ilimi wurin tabbatar da cewa an samu ƙwararrun malamai a makarantun zai sa a samu ragowar waɗannan out of school children ɗin har ma insha Allah nan da shekaru uku masu zuwa a wani tsari da muka yi za a daina kiran sunan jihar Kaduna a cikin waɗannan layi na waɗanda ake da matsala irin ta wannan out of school children domin sami haɗin gwiwa kuma daga hannun bankin duniya ta wani program nan da aka fara na BESDA shi kuma ɗazunan da safe ma muka buɗe wani taro na ƙara ma juna ilimi da jihohin arewa guda takwas suka haɗu su a nan tallafi da bankin duniya ta bada shi ne ake son a duba work plan da muka riga muka yi a ga cewa lallai kowace jiha tana da ta kama bakin zana sabon shekara kuma muna da sabon budget sannan kuma Allah cikin ikonsa abubuwa sun fara daidaituwa to mun gama shiri tsafi da ganin mun ci gaba da wannan ciyar da yara daga aji 4 zuwa 6 saboda ya zama da cewa duka a fannin matakin primary kowannen su yana samun wannan garabasa da ake badawa domin taimaka ma iyaye amma lura da wani abu da aka shigo da wannan tsari wanda ke shine ma ya kara ba mu kwalin gwiwan cewa a ci gaba da shi tunda aka fara fito da wannan dabara daga 2016 daga ƙarshen 15 aka ci gaba amma ya fi fitowa fili a 2016 mun dingi samun ƙarin dalibai da suke zuwa makaranta 2017 an samu lokacin da aka yi census na makarantu da dalibai da suke wannan makarantun mun samu ƙarin wurin yara 500 wanda aka samu increase a enrollment rate nasu a to kuma bare da muka sake zuwa aka yi wannan annual school census shi ma ya sake nuna mana cewa lallai an ƙara samun ƙarin alƙaluma da yana da suke makarantun to saboda wannan rahoton bai fito ba ana ƙara tace shi ta ingantaccen hanyoyi saboda duk alƙaluman da muka bada ya tabbatar da cewa koda waɗansu masu zaman kansu su ma suna da sha'awa suka je suka bincika za su ga cewa wannan abu gaskiya ne to Allah da zuwa ƙarshen wannan watan shi ma wannan rahoton zai fito to kaga an samu nasara ana samun ƙaruwan yaran da suke fitowa sannan kuma tsayawan su gama makarantar shi ma ya ƙara ƙaruwa da can zaka ga wanda ka dauka a primary 1 shekara mai zuwa sai ka ga waɗanda za su je aji 2 ka zubar da mutane da yawa sai ka neme su ka rasa to shi yasa ake yawan samun waɗannan out of school children din da muke da su kuma suke zama matsala ga al'ummar
to yanzu kana so ka ce min kenan wannan wani albishir ne kake yi ga al'ummar jihar Kaduna na cewar nan da ɗan kwanaki kaɗan wannan tsarin da ake da shi na ciyar da yara abinci a makaranta zai ci gaba kenan
wannan gaskiya ne kwarai da gaske
masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu daura daga inda muka dakata yanzu a madadin bakon namu Alhaji Ja'far Sani Kwamishinan Ilimi da Kimiyya na Jihar Kaduna sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia peace salam
a maza da mata don wajen miƙewa kai kokarin
to wai dalla a gaishe ka Yusuf Aliyu Harande sai dai kada shafa har yau dai ana ci gaba ne da sauraron waɗannan shirye-shiryen a nan Washington DC yanzu ga wannan sako
saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa maruga je a ita kake so a banza ko kuma a ce ka sai ka ce kuma ya tashi tsakanin mu da musulmi
to an samu zalunci ko gazawa sai mu zo musu ido
ba zai yiwu ba
idan muka fita zanga zanga ba mai jin dadi fa da haƙi mu ne
masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a gugun Najeriya Niger kamar da Chadi domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi shirin da ke bin sawun batutuwa da skara da rashin gaskiya satar dukiyar gwamnati ko danna haƙin mutane ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka dake a jamhuriyar Niger za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin yanzu
haka yake sai a ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga sakonni da ka aika mana ta hanyar email
sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Gambo Barau Patiscom tsohuwar kasuwar Patiscom a jihar Yobe Nigeria inda yake salam gidan rediyon Hausa na muryar Amurka ku mika mun sako na jan hankali da shawara wajen ɗan uwana matasa da gararuwan da aka sake zabubbuka da su wa Allah da Annabi su guji neman tayar da hankalin jama'a akan sakamakon da aka fada wallahi ba mu da inda yafi gararuwan mu muhimmanci kuma ya kamata mu sani cewa akwai rayuwa bayan zabe dan haka wanda muka gani yana neman tayar da hankali mu gaggauta mika sunansa wajen jami'an tsaro don gudun kada ta jawo mana wani tashin hankali muna zaune lafiya da fatan zamu kiyaye zamu dauki kaddara ga duk wadanda ba su samu nasara ba daman zabe ya gaji akwai nasara akwai faduwa Allah ubangiji ya zauna da kasar mu da jihohin mu da garuruwan mu lafiya to amin ga kuma sakon Sani mai langelenge yalwa yauri da Rilwan Sa'idu Gayari da Hamza Galadima birnin Kebbi su kuma suka ce assalamu alaikum VOA Hausa muna jinjina wa tawagar jami'an aikin ceton kasar Sin da suka nafi wajen mahaukaciyar guguwar Mozambique da fatan sauran kasashe za su yi koyi da su sai kuma sako daga Alhaji Abbas Baffa jihar Bauchi a Nigeria shi kuma yace hakika kiran da kungiyar manyan ma'aikatan man fetur da iskar gas ta kasa Pengasan ta yi wa gwamnatin tarayya domin jan hankalinta akan ƙara kuɗin wutar lantarki hakan yayi daidai da fatan gwamnatin Nigeria karkashin jagorancin shugaba Buhari za ta ji wannan kiran da wannan kungiyar ta yi mata domin sassautawa talakawa sai kuma sako mana karshe daga Mahmud Salihu kauran namo da Azamfara shi kuma yace sakamakon zaben gwamnatin jihar Kano da hukumar zabe ta bayyana gwamnatin Ganduje a matsayin wanda ya samu nasara ya nuna cewa magudan zabe na dada samun gurin zama a Nigeria
to ba da lasa a ci gaba da aiko mana da sakonni muku ba insha Allah za mu kawo muku yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labarai a takaice
to a takaice baba babban attorney general din Amerika William Barr ya fadi a wata wasika jiya Lahadi cewa rahoton kwamitin mai bincike na musamman Robert Mueller kan binciken kasar London din da Russia ta yi a zaben 2016 bai samu wata shaida dake nuna cewa shugaban kasa Donald Trump ko wani dake alaka da kwamitin din campaign din sa ba su hada kai da Russia ba domin kasar London din a zaben amma dangane da tambayar ko Trump din yayi kokarin kawo cikas ga binciken da kwamitin Mueller ke yi Barr ya ce rahoton bai dauki matsaya ba kan ko shugaban ya aikata laifi haka kuma bai wanke shi ba yau Litinin Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta sanar da kaddamar da wani babban bincike kan harin da aka kai wasu masallatai biyu a garin Christchurch da farkon watan nan wanda ya kashe mutane 50 binciken da aka fi sani a New Zealand da bincike mai zaman kansa kuma ba wai kawai yana daukar nauyin gano makasudin abin da ya faru bane kadai amma yana daukan gano hanyar da za iya kare faruwar hakan nan gaba rikici da rikicin siyasa a Sudan ta Kudu kuma tashin hankali da ke faruwa a wasu bangare na yankin Afirka yayi sanadiyar haifar da dabban 'yan gudun hijira da suka gujewa gidajensu da fatan samun rayuwa mai kyau gare su da ƴaƴansu yawancin su sun nufi Masar inda yawancin kwararar suke haifar da rashin abubuwan bukata
to duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da daddare za a je mu dauki da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin duk waɗanda suka ji muliyoyin su musamman Masar Fil Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wacce ta shirya ta bada umurni Julie Gresham da injiniyan mu na wannan la'asariya Cornelius Baba Yakubu Kirili daga nan Washington DC nake sallama da ku sai a dakace shirin yau da gobe assalamu alaikum